sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 10 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Hukumomi a Iraki sun tabbatar da karɓar ragamar yaƙi da ta'addanci daga kasashen ƙetare. Amurka ta nuna rashin jin daɗinta akan irin kisan gilla da aka yi wa al'umma a Myanmar. Ana dai ci gaba da gudanar da allurar rigakafin COVID-19 karo na uku a Amurka.
To, kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa Najeriya mai tsananin fama da rashin tsaro ta kaddamar da jiragen yaƙi na ruwa wajen 121. Shin kwance ne ko sababbi?
Babu da can kwaskwari a sabbin jirage ne gami. An siyo su daga France, an siyo su daga South Africa, Spain da kuma Vietnam.
To sai dai har yanzu wasu 'yan Najeriya musamman ma a shiyar Sokoto da Kebbi da ke fama da kashe-kashen jama'a na ganin ba a so ne a yi ta kare da 'yan ta'adda.
Ana yin abun amma kamar ba a saba ya kare. Mun ga mota 11 sun shiga sanin birni da tanka 2 na yaki. Amma da ba ɗaya aka kai hari kawai ita dai. Allah wai menene wace agenda ce koyi na a san aka halaka mu?
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Alhakin jagorancin yaki da kungiyar ta'addanci ta Da'ish a Iraki. A yanzu ya koma daga hannun Amurka da kawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an Iraki suka sanar da haka a sanyin safiyar jiya Alhamis. Suna masu cewa dakarun Amurka da na ƙawance za su kasance ne kawai don bayar da tallafi kamar yadda aka bukata. Za a ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Iraki da na ƙawancen ƙasa da ƙasa. Kana matakin bada shawarwari da tallafi a cewar Manjo General Sa'ad Man, shugaban hukumar tsaro da yaɗa labarai ta Iraki, wanda ya shedawa manema labarai. A cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta suka fitar, mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta rundunar ta sojojin Iraki Lieutenant General Abdul Amir Al-Shamari ya ce lokaci yayi. Al-Shamari ya ƙara da cewar sojojinmu sun nuna iyawarsu na ci gaba da fafutukar 'yan ta'addan Da'ish. Muna sa ido a nan gaba tare da begen samar da kwanciyar hankali, tsaro da wadata ga maza da mata na Iraki. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta fusata da rahotanni da ke nuni da cewar sojojin Myanmar sun tattara tare da kashe wasu mutane 11 a yankin Sagay da ke arewa maso yammacin ƙasar. An zargi sojojin da harbin mutane tare da ƙona gawarwakinsu. An gano gawarwakin ne a wani ƙauye. Hotunan bidiyo da ke nuna gawarwaki da aka ƙona na yawo ne a shafukan sada zumunta, kuma wasu kafafen yaɗa labarai sun buga hotunan ciki har da tashar labarai ta Myanmar Now. Mun fusata da rahotanni masu sahihanci da suka ruwaito cewa sojojin Burma sun ɗaure wasu ƙauyawa 11 da suka haɗa da yara a arewa maso yammacin ƙasar Burma tare da ƙona su da ransu, a cewar Price. Ya sake nana ta kiran da Washington ta yi na sojoji da su kawo ƙarshen amfani da tashin hankali da kuma sakin waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba, tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu. An gano gawarwakin ne a wani ƙauye da ke Sagay. yankin da aka yi ta gwabza kazamun fada tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga masu adawa da mulkin soja suka kafa, in ji mazauna yankin waɗanda suka ce wasu daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa an kashe su ne suna raye kuma aka kona su. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru 16. Amurka da sauran ƙasashe da yawa tuni sun buƙaci manya da su sami abin ƙarfafawa don haɓaka rigakafi watanni bayan rigakafin farko. A cikin Amurka maganin Pfizer shi ne kawai zaɓi ga yara da matasa. Hukumar abinci da magunguna ta Amurka a jiya Alhamis ta share ƙarin kashi ga waɗanda shekarunsu suka wuce 16 zuwa 17, kuma cibiyar kula da yaɗuwar cututtuka da sauri sun amince da haɓakawa ga waɗannan shekarun, sai dai ba a bayyana ko matasa za su karɓi allurar ba.
An ji ba kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, wadda kamar yadda aka sani tana matuƙar fama da rashin tsaro. A ci gaba da ɗaukar matakan da gwamnatin Najeriya ke cewa na daƙile matsalar tsaron ne, jiya shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da jiragen yaƙi na ruwa ɗaiɗai har 121, baya kuma ga wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Hidima Sanda Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da jiragen ruwa 121 da kuma jirgi guda ɗaya mai saukar ungulu da ake kira Augusta helicopter.
Kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Navy Commodore Suleiman Dahun ke mun ƙarin bayani akan sabbin jiragen ruwa 121 da gwamnatin tarayya ta samarwa Dakarun.
We will deploy for surveillance and patrol duties within our effort.
Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo, ya ce za a tura jiragen ruwan sassa daban-daban na ruwan ƙasar don aikin samar da tsaro da kuma sintiri. Komodo Suleiman Dahun ya yi ƙarin bayani akan wannan batu na babban hafsa.
Ito wata kansar akwai al'amarin tsaro a yanzu, inda kuma muna ganin da yanzu da an daga damar da su za a samu ci gaba a yankunan da ake saboda a cikin karfin wannan matsalolin da ke aukuwa a ruwan Najeriya. Gaskiyar magana shi ne suna da sojoji da suka ƙware a fasahar faɗa da waɗannan miyagun ayyuka da ake samu a cikin ruwanmu. Dama abin da yake cimma to a ƙwariya shi ne rashin kayan aiki. A kwadin layin hamdi shugaban ƙasa ya ba da kuma shi an ba da kuɗi an sai waɗannan jirage, saboda haka insha Allahu za mu ga canjin yanayi a ruwan Najeriya.
Duba da wannan shi ne karo na farko da aka ƙaddamar da fiye da jirage 100 ga wata rundunar sojan Najeriya. Waɗannan jiragen anya sabbi ne ko dai an kuskure wasu ne, har ila yau ga Navy Commodore Suleiman Dahun.
A sabbin jirage ne gaba ɗaya. Abin alfahari a cikin wannan magana shi ne ɗaya ne da ciki a nan Najeriya aka gina shi, wato Federal Navy Ship Oji. A nan da kuma a Victoria Island, injiniyoyinmu na Navy suka gina daga farko har ƙarshe. Babu nan can kuskure a cikin daga cikin jiragen nan. Sabbin jirage ne gal. An siyo su daga France, an siyo su daga South Africa, Spain da kuma Vietnam.
Abubakar Abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a ruwa.
Jiragen ruwa da shugaban ƙasa ya kaddamar na mayakan ruwa saboda ba ƙaramin taimaka za su yi ba, saboda su ana ayyuka da su akan ruwan teku. Kan ruwan teku tana da girman gaske, waɗanda waɗannan jirage idan an fasalta yadda za a tsara ayyukan su a ɓangare daban-daban, to ina ganin idan an ƙaro ninkin na waɗanda aka saya ɗin nan ma har yanzu ana da buƙatar su, wannan zai inganta tsaron kan ruwa, zai kawo sauƙi masu sojojin ruwa a wajen gudanar da ayyukan su a kan ruwa.
Masana na fatan waɗannan sabbin jirage za su taimaka domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ruwan ƙasar. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To zuwa gaida Hassan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yanke hukunci kan kokarin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yayi na kare wasu takardu daga kwamitin majalisa da ke binciken tashin hankali da aka yi a babban birnin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Alƙalan guda uku sun ce a jiya Alhamis akwai bukata ta musamman ga 'yan majalisun dokoki su samu takardun da kwamitin ya nema. Amma Trump ya nemi a toshe duk wata dama da za ta ba su izinin ganin takardun har da yin amfani da ƙarfin zartarwa. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewar umarnin da ya hana hukumar ajiyar kaya ta National Archive mika takardun za ta kare ne nan da mako biyu ko kuma lokacin da kotun koli ta yanke hukunci kan ɗaukaka ƙara da ake sa ran tsohon shugaban ƙasa Donald Trump zai shigar. Wata haramtacciyar ƙawancen tsageru da ke kai har-haren ta'addanci a Pakistan ta yanke shawarar kin tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wuta da gwamnati na tsawon kwanaki 30, tana mai zargin ɗaya ɓangaren da rashin mutunta sharuɗɗan yarjejeniyar. Ƙungiyar da ake kira Tariq Taliban Pakistan, wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan, ta sanar da hakan a jiya Alhamis, sa'o'i kaɗan kafin ƙarshen yarjejeniyar ta wucin gadi a hukumance bayan fara aiki a ranar 9 ga watan Nuwamba. Wannan fahimtar daina da nufin share fagen tattaunawa a nan gaba tsakanin makiyan biyu, kuma sabuwar gwamnatin Taliban ce ta shiga tsakani a makwabciyarta ta Afghanistan, inda shugabannin kungiyar TTP da jami'an tsaro suka daɗe suna fakewa. Ɓangarorin biyu a lokacin sun amince da tsagaita buɗe wuta dangane da ci gaban da aka samu a shawarwari na kai tsaye. Sai dai mai magana da yawun ƙungiyar Muhammad Kursani a wata sanarwa da ya fitar yana mai cewa gwamnati bata aika da tawagarta domin wannan tattaunawar ba, haka kuma bata cika alkawarin da ta ɗauka na sakin fursunonin TTP 102 ba.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda aka sani dai shiyar Sokoto da Kebbin Najeriya sun ƙara fama da bala'in rashin tsaro a 'yan kwanakin nan har zuwa jiya Alhamis. Kan wannan wakilin muryar Amurka a shiyar Muhammadu Nasir ya haɗa mana wannan rahoton.
Jihohin arewacin Najeriya musamman na arewa maso yamma na ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci waɗanda a iya cewa suna dab da ƙare jama'ar yankunan da suke haddaba. Na baya-bayan nan mafi muni shine wanda aka kona matafiya 23 a jihar Sokoto wanda jama'a ke ci gaba da nuna juyayi a kai, wanda jama'ar yankunan ke tunanin ko wata ajanda ce aka kulla da gwamnati don a ƙare jama'ar. Dr. Yakubu Gobiru shine shugaban kungiyar cigaban al'ummar Gobirawa.
Muna ta bayani hukuma dai kamar dai ana yin abun amma kamar ba a sa ban ya ƙare. Mun ga mota 11 sun shiga san birni da tanka biyu na yaki, amma da ba ɗaya aka kai hari kawai ita ɗai. Da Allah wai menene wace ajanda ce boye na a san aka halaka mu? Wannan mota da anka halaka wanda ke cikin ta duka 'yan gurin hijira ne za su bar ƙasar saboda ganin cewa an ɗauke musu dabbobi, an sa wuta ga sauran abin da ya rage gona, sannan kuma an zama musu haraji su biya kuɗi, sannan an kawo su shugabanni an kafa ba na su shugabanni ba.
Wannan lamarin dai ya janyo hankalin ƙungiyoyi da hukumomi a duniya na kira ga gwamnatin Najeriya akan ɗaukar matakan shawo kan matsalolin rashin tsaro, kamar ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya wadda ta yi Allah wadai da wannan aika-aikar har da ke ganin cewa yanzu a Najeriya rayuwar ɗan tsako ta fi ta bil'adama daraja. A cikin wani bayani daga mataimakin shugaban ƙungiyar mai kula da jihohin Arewa da Abuja Reverend John Joseph Hayab wanda jaridar Vanguard ta wallafa. To amma bayan faruwar wannan lamarin, kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Kamaluddin Kola Okulula ya ce jami'an tsaro sun matsa kaimi ga sintirin hanyoyin da ke yankin.
The constant patrol has been going.
Tun daga wannan lokacin ana ci gaba da sintirin wannan hanyar har zuwa Shinkafi. Don dakile ayyukan ƴan bindiga kuma ana ci gaba da dokar matakai na kare sake aukuwar haka. To sai dai Dr. Yakubu Gobir na ganin cewa
wannan kuwa na farko jajirce domin mai ta complain mutanen ga an san inda suke ba inda jajirce sai bisa bane me yasa ba a zo a kafe su su nawa ne Najeriya ta ta kola Nigeria daga yaki da sauran kasashe nan cikin Afrika. Ce ne sabon akbar abun a takashi jama'a abin nan.
Jama'a dai na ganin kamar da gangan gwamnatin Najeriya ta kyale wani bangare na kasar yana shan ukuba. Professor Bello Dodon Bada na cikin masu ganin hakan.
Ina tabbatar ma wannan abin da ke faruwa da kudancin Najeriya yake faruwa irin inda shugaban kasa ya tafi da yanzu gwamnati ta wani abu dole. Kada ka manta da maganar Endsars da ta hito daga can. Gwamnati rudewa ta yi duk abin da suka so yi musu hankali. Kada ka manta irin maganganun da sarakuna sun ka dora yi har da shi ma alafin na Oyo. Waɗannan shaye-shayen arewa aka washe ba a shekarar ruwan noce. Matsawar ana mana haka ina tabbatar maka ko akuya ta matsa tana cizawa. Sannan kuma su yi hankali da radda mutane sun ka gane sun ka waiwayo su wallahi ba ta kyau.
Wani bayani da ɗimi-ɗimin sa na nuna cewa duk da sintirin da kwamishinan ƴan sanda ya ce ana yi akan hanyar isa zuwa Shinkafi an sake kai hari cikin daren jiya Alhamis akan wata motar matafiya da ke dawowa daga kasuwar Shinkafi kamar yadda wani mazaunin yankin na Isa ya shaida min.
Amma ƴan sanda nan sun ɗauki mu gawocin mutane sun yi babba a cikin Isa da yanzu. To yanzu dai an dauko kusan mutum bakwai cikin motar da yara ƙanana da mata da maza. Sannan magana gara nake ma 10 minutes da yin abun.
Yanzu dai rayukan ƴan Najeriya na cikin halin rashin tabbas musamman a yankin Arewa duk da matakan da hukumomi ke cewa suna dauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji wannan takaddama kan alfanun kafa hukumar daidaita bayanai ko data a halin da ake ciki.
Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da martabarta ta zubi a idanun duniya. Ko gwamnati ce ta yi magana, shauran ƙasashen waje ba amincewa suke ba, bare kuma a ce wai wani majalisar dattawa. Su waɗannan ai ruwa ne ya ƙare ma ɗan kada bai gama wanka ba. Ga babban matsalar da ta damu mutane, rashin tsaro, fatara da talauci da yunwa da damu mutane. Mutane ba su iya cin abinci sau uku a rana, wanda ma su iya cin abinci sau uku ya wuce talaka. Bugu da ƙari, mutanen da ake ta kashewa a sanadiyar rashin tsaro na ƴan bindigan nan, gwamnati ta kasa komai a kai, shi ya fi damun mutane. Idan aka samu aka yi maganin wannan, duk wani abu kuma da zai taho mai sauki ne, ba sai ta yi wani irƙiro wani abu na daidaita bayanai ba, sannan ƙasashen duniya za su kalli martaban Najeriya.
To sai a kasance tare da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Shimfidar shanye kwanar karshe ta karkare karken shekarar 2021 ya sa shirin manuniya ya ga ya dace dai ya fara waiwaye, musamman ganin duk lokacin da aka cinye zangon zazzage zallan shekaru suka karkare. To sashin Hausa na muryar Amurka kan yi amfani da damar karshen shekarar na waiwaye a cikin shirin da yake gabatarwa.
To in shi yana fita, matarsa na fita, mataimakin shugaban kasa na fita, waɗannan kudade da ake warewa a kasafi ina suke zuwa?
A ci a arewa wai kafin kai noma sai ka biya dan bindiga kuɗi, kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi, abinda muka yi ma jama'a kawai kenan.
A shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi kasan a lokacin da komai ya tabarbare ne, kuma tsaro ba wani abu ne da zaka wayi gari ko kaman ka gina gida ne ko kai fenti ba.
Wannan gwamnatin da take neman kuɗi kamar ta kama talaka ta siyar, ta jin majinyacin corona ana kashe mai miliyan 1 ba sai inda karbi kare ba.
Zari ne jari huja shi da ma kullun sharan da yake ba gwamnatici shine a cire wannan talafin. Amma abinda nake kallo a duk irin yarayar mu na Najeriya da Afirka, menene ake matsalaka da ya wuce wannan?
Waɗannan faso mun ta muka sassako cikin sassan miliyoyin da muka saki cikin wannan shekara da suke shirin ficewa a cikin shirin namu na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniya shirin da ke tattauna batutuwan da suka dibanci siyasa da shugabanci domin tabbatar da an yi tankadan tunkuɗe damuwar da ke dama al'umma ruwa kuma kamar inda al'ada take a sashen Hausa na muryar Amurka duk karshen shekara mukan yi waiwayen wai ga baya domin tsayi da tsanin tsatsefe tsarin tsitsinto wasu tsirari daga cikin muryar da kaje a cikin wannan shekara da muke shirin fita kuma na cikin manyan batutuwan da ƴan Najeriya su gabar tunawa ba wai kawai a cikin shirin manuniya ba amma a fadin duniya maganar kutsuwar corona da ta kore kowa gida a shekarar bara kuma aka shigo da jijjibinta a cikin farkon wannan shekara inda wannan ne ma yasa wasu ƴan siyasa irin su Sani Sa'ad Sufi suka yi sallamar sakin sirdin su kuwar sukar gwamnatocin da suke ganin kamar sun mada akan yaki da corona a wannan kasa
wallahi tunda naji an cewa majinyacin corona a rana ɗaya na cin naira miliyan ɗaya nace to talaka a Kaduna banana da wannan gwamnatin da take neman kuɗi kamar ta kama talaka ta siyar ta jin majinyacin corona ana kashe mai miliyan ɗaya ba sai inda ƙarfi ya kare wallahi ko talakan da ke birnin Wuhan inda corona ta fara fito ya fi talakan Kaduna wallahi samu sanyi
maganar matsalambar matsananciyar matsalar tsaron da ke matsalamba a Najeriya kuma na cikin manyan matsalolin da shirin manuniya ya shimfiɗa da su a farkon wannan shekara ina ka waye gari ƴan siyasa ciki har da ƴaƴan jam'iyyar da ke mulki a Najeriya din su Barista Solomon Dalin da tsohon minista ne ke cewa an tabbatar gadan turgudewar kokarin kwakule matsalar tsaro
tabarbarewan yanayin tsaro wanda ba a taba an yi irinta a tarihin arewa tunda ni aka haife ni a wannan arewan mutum yana ji yana gane za a afka mishi a fidda shi da matansa da yayansa a yi fiyade da matan a gaban yayan da mijin sale nan kuma a kashe miji a yi awon gaba da matan a ce a arewan wai kafin ka yi noma sai ka biya dan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi abinda muka yi ma jama'a kawai kenan dama inda za mu kai su kenan to saboda haka gwamnatinmu ne amma yanzu idan ba mu yi ba daidai ba hakkinmu ne mu fita mu fada domin mun yi ma wurin su jiya to saboda haka sai mu yi wa kanmu yau
ba wai kuma ma Barista Solomon Dalin da a iya cewa kila dan ya sauka da kan kujera ta minista ba mutane irin su Hajiya Najatu Muhammad din da tunda ta tsiro a tsarin siyasa tafiya take ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ga yawa shirin manuniya tun farko-farkon shimfiɗar shigar shirin a wannan shekara cewa akwai matsala gaskiya domin talakanci jagoran gwamnatin ma bai so a gaya mai gaskiya
shi Buhari muna ganin cewar an ce masa mai gaskiya mai gaskiya subhanallahu suna ne na Allah haramun ne ma a cira wani mai gaskiya amma dai in har ma kana karanta gaskiya ya ake kai baka so a faɗa maka gaskiya shin kasar mu ce sai mu salwantar da ita ana faman kashe mutane duk sai mu dauke kai dan muna gudun kar mu bata masa rai shin shi haka yake so ai masa ƙarya
sai dai kuma wasu gaggan jam'iyyar APC irin su Barista Muhammad Ibrahim Zaria na ganin zare ido akan tsarin tsarkake tsamin tsaro a Najeriya wani abu ne da ba yanzu ya kamata a jefo shi ba domin tsohuwar cuta ce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ma gadanta yayi kuma idan aka duba yana kokari
shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi kasan a lokacin da komai ya tabarbare ne kuma tsaro ba wani abu ne da zaka waye gari ko kaman ka gina gida ne ko kai fenti ba abin da ya faru tun lokacin wasu shugabannin kasa na baya da suka shugabancin kasar nan aka karya laggon sojojin kasar na farko aka daina daukan soja na biyu makaman yaki aka daina saki jiragen yaki babu haka fa wannan gwamnatin ta zo ta rusa kasar nan
bai da ma an zabe ta idan ta gyara in kurakurai
ne nuna maka kenan kuma shi makamin yaki ba kaman ka dauki kudin ka ne aljuga je ka siyo fatanya da adda ka ci a fatanya na takare ko adda na ya daku shi ba haka bane shi a gargajiyar duniya da ake na Geneva convention makamin yaki in ka in zakai place of order ne sannan a kera maka a lokaci
yanzu shekara shida bata isa amma kuma kamai ba
yanzu lokacin da asal lokacin da Muhammadu shugaba Muhammadu Buhari yazo
ya daga lokacin
yanda tsarin sojojin kasar nan sannan fa ya fadi ya shiga fadi ya tashi ya shiga nan wurin ya je wannan kasa ya je wannan kasa har suna sun sami shi saboda kiyayya
da yake shirin manuniya kan nuna matsala ne sannan ya kokarin kwakulo mafita domin haskawa shugabanni da wanda ake shugabanta don nemo yadda za a samu a tsallake a farko-farkon shirin manuniya wannan shekarar shirin ya ziyarci gidan Shehu Malami Dr. Ahmad Mahmud Gumi inda wancan lokaci ya ce yana ganin akwai mafita akan maganar tsarkake tsamin tsaro
su ɗan bangana mai da su civil defense su wannan mai da su mai da su civil defense a musu training tare ku kare gari ko ku kare daji shikenan
a ba su makami
a in kai ba mutum training ai kuma sai ka bashi sai mana ai in kai ba mutum training ba zai halar bin nigan nan san ce halba
ka ga fulani ka so ka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari wata kila ka so ka kai mai tayin irin abubuwan da suke musamman ganin cewa shi ma ba fulatani ne
ko ibo ne sai na ga mishi ba da wani fulatani bane abin da yake faruwa in shugaban kasa ko governor ya zauna wai sai report da security suka kawo to za su durmiyar da shi
amma ka ga shugaban kasa
muna shirin hanyar ganin shi insha Allah wallahi zaman lafiyar mu ya zama muna dole in ba zaman lafiya aka bar noma aka bar kiwo talaucin da zai addabe mu ya shi abin da muke ciki yanzu
daya daga cikin batutuwan da manuniya ta bikin bajin su a cikin wannan shekara da ke shirin ficewa ita ce maganar ficewar shugabanni daga Nigeria zuwa ketare domin ganin an duba lafiyar su mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abubakar ne a wancan lokaci ya hasashe akan irabuwan da ya hanga
fitan shugaban kasa bai zama laifi a doka ba ko don shekarunsa da kuma yadda ya ta wahalhalu a asibitoci shekarun baya sai dai alƙawarin da yayi ne game da asibitocin Najeriya da kuma alƙawarin da yayi na cewar in ya zama shugaban kasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita kasar waje ta dalilin jinya to amma kaga bai biya wannan bukatun ba kamar medical check up da ya cika wadancan alƙawuran da yayi da medical check up anan Abuja ma sai a mashi to in shi yana fita matarsa na fita mataimakin shugaban kasa na fita da dukkan waɗanda suke asorok suna fita su je su yi jinya a waje waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a kasafi ina suke zuwa to kaga wannan babbar ayat tambaya ce
dan bandan barwar drawa gwamnati game da kakabuwar ƙara kuɗin mai a tarayyar Najeriya na cikin batutuwan da manuniya ta duba tun farkon wannan shekara lokacin da aka soma shirin baki daya kuma masani akan harkokin tattalin arziki malami a kwalejin kimiyyar fasaha tarayyar Najeriya da ke Kaduna Dr. Ismail Ahmad Anchauna cikin wanda suka ce ya kamata maganar tallafi a yi dubi na biyu
dare na jari hujja shi dama kullun sharin da yake ba gwamnatoci shine a cire wannan tallafin saboda ana ganin tallafin yana da yawa wannan kudin da za a yi amfani da shi wajen inganta rayuwar mutane amma abin da nake kallo a duk irin yarayuwar mu na Najeriya da Africa menene ake mutalaka da ya wuce wannan da haka ko nawa gwamnati za ta bada a matsayin tallafin nan ya kamata ta bada shi don a samu sauƙin rayuwa
dakta wasu suna korafi ne akan cewa ai kudin da ake sawa din yayi yawan da gara a cire kudin a taimaki mutane ta wani bangare
wannan argument din an dare ana kawo shi tun muna jami'a ake kawo wannan duk da ake maganar kalin da ake tun daga wata lokacin karin da ake rayuwar mutane ta inganta ne mun samu hanyoyi da suka fi na da ne mun samu lafiya fiye da na da ne mun samu ilimi fiye da na da ne kuma in haka ne ai bai kamata a ce al'umma su ne za su wahala saboda gwamnati ta kasa nemo waɗannan da suke ciwaciwon ba gwamnati ta kasa kenan saboda ya kamata waɗanda suke harkan ciwaciwon nan su ya kamata a nemo ba wai kuma in ka kasa kawo su a musu hukunci kuma wai al'umma kuma sai mai ta wahala ba mutane na ƙauye suna wahala hatta jinjiri hatta yaro na ciki na wahala a sakamakon wannan saboda abincin da maman shi yake maman shi ya kamata ta ci rayuwar ta inganta ba ta ci
to duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya waiwayen su kenan a cikin wannan kashi na farko na waiwaye adan tafiya a cikin shirin manuniya na wannan mako baki daya a madadin dukkanin wanda suka saba taimaka da tallafa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya
to sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilai ko matsalolin da suka sha karfin mu ba za mu iya kawo muku shirin nasihar jama'a da kuma labaran duniya a takaice ba ku sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon fatan alkhairi da taya murna ga Justice Ali Abubakar Babandi Gumel saboda shirin auren yarsa Salamatu Ali da angwanta engineer Hisham Mikailu Umar wanda za a daura yau din nan juma'a da karfe 2 na rana a masallacin juma'a dake kwalejin ilimi ta Jigawa a garin Gumel Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da shi Jumbe Hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu sai garba ke muku fatan alkhairi sai anjima.